بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونقول يا الله من أكيد يساك هذا مؤونا يمشي نالتنين بقوي قوة جمادة الآخرة الشكرة تدبو ليدة دليه دودة أربعين هجرة منذ صلى الله عليه وسلم واندشيني شاء دي قوة بيو الشكرة تدبو بيو دشاء ترى لساف ميلادية درس منا تمانين دادة قرأت لتاف شرح فضل الإسلام نمال محمد بن عبد الوهاب تعدد شرح سنمالا صالح علي الشيخ حفظه الله ووفق هذه ينزو منا كان قبر دمالين كمان بياني كان حقيقة لما نر لا إله إلا الله da bambanci tsakanin rububiyya da uluhiyya da kuskuren da mutakallimuna suka auka cikin sa na fassarar ilahi da cewa shine alqadiru ala al-ikhtira'i wa tumi iko akan halitta da kirkirarta zamu tashi inda yace wa min kalami al-ash'ariyyah fi kutubihim al-ma'rufa bismillah
حتى قال السلوكي في مثل البراهين المشهوره من عقائدهم قال فمعنى لا اله الا الله لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا اليه كل ما علاه الا الله وهذا يقر به ابو جهل ويقر به ابو لهب وانه لا احد يستغني عما سواه الا الله هو الموحد باسم الله وهو الموحد في اتقال كل شيء اليه جل وعلا هذه يشرك بها مشرك العرب ويشرك بها كل من ليس بمشرك لان الله هو الغني الاعظم وهو القوي القوه العظمى.
طيب انا ايش دقا كلام اشاعره في كتبهم المعروفه wannan mun sha magana a kai dama ko cewa daga cikin maganganun al-ash'ira al-ash'ira suna ne na jam'i na kungiya ta ilmul kalami wanda suke dangana kansu zuwa ga abul hasan al-ash'ari shi yasa ake kiran su ash'ira ana ce musu al-ash'ariyya ana ce musu kuma al-ash'iratu duk dai suna ne na kungiyar saboda suna nasabta kansu zuwa ga shi Abul Hasan Al-Ash'ari musamman a matakin sa na biyu na rayuwarsa ta aqida ta farko ta i'tizali ce ya shekara 40 yana gonar mu'tazilanci yayi zama malami sosai a ciki sannan kuma daga baya ya koma mazhabar kullabiyya to mazhabar kullabiyya din aqidunta sune ash'ariyan yanzu suka rike ake kira ash'ariya ash'ariyanci lokacin da yake kaurin sa na ko matakin sa na biyu din daga baya kuma ya koma mazhabar Imam Ahmad bin Hanbal mazhabar ahli al-hadisi yayi watsi da wadancan aqidu din duk da cewa a cikin rubuce-rubucen sa wasu abubuwan da suka dade da rubutuwa da wanda ma rubuta daga bayan akwai dan guntun abubuwa kamar da Malam Ibn Taymiya a matsayinsa na zakakuri a wannan fannin yake ambatawa har yanzu akwai wasu abubuwan da suka rage suke bukatar a gyara su amma nan yanzu muna zancen ita mazhabar ne musamman a gun al-mutaakhirun mutanen ko in ce malaman baya-baya a cikin malaman wannan mazhaba ko kungiya yace to daga cikin maganganunsu a cikin littattafansu sanannu annahum qalu sun ce innal ilaha in aka ce al ilahu abinda ake nufi da shi huwal mustaghni amma siwahu shine wanda ya wadata daga duk wanda ba shi ba mana shi baya bukatar komai daga kowa daga komai sannan kuma al muftaqiru ilaihi kullu ma adahu kuma duk wanda ba shi din ba mai bukata ne zuwa gare shi na ambata mana wannan nace wannan ma'anar sunan as-samad ne a cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ma'anar as-samadu shine mai wannan suna mai cikakkiyar wadatuwa baya bukatar komai daga kowa baya bukatar komai daga komai sannan kuma komai da kowa suna bukatar komai daga wurin sa ba dama wani ya rayu in ba da Allah ba subhanahu wata'ala wannan ma'anar sunan as-samad ne kuma yana ga cikin ma'anonin rububiyya na Allah cewa shi mai wadata ne baya bukatar komai ya siffantu da cewa komai sai dai bukatu a wurin sa amma shi ba bukatar komai a gun kowa a matsayin sa na ubangiji mahalicci shi ya samar da komai din shike gudanar da rayuwar komai a ta bangaren ciyarwa da sharuwa da duk abubuwan da dan adam ke bukata da numfashi da rayuwa komai gaba dayanta haka nan abin da ba dan adam ba da kwari da dabbobi masu kafa hudu da masu kafa biyu da masu tashi sama tsuntsaye da dukkan abin da yake da mai jan kasa da kuma waɗanda ma suke rayuwa a cikin ruwa dukkanin su Allah subhanahu wa ta'ala yake ba su abincin su to wannan duka yana cikin ma'anar me rububiyya ne amma ba ita ce ma'anar ilahi ba in an ce ilahi shine wanda ya cancanta abauta masa abin da ake miƙa masa ayyukan ibada shine ma'anar ilahi to shine mana yace hatta qala as-sanusi har malam as-sanusi ya fadi fi ummul barahin a cikin littafin sa ummul barahin Muhammad ibn Yusuf as-sanusi shekara ta 895 ya rasu ila cikin mutaakhiruna ya rubuta littafin ummul barahin duk wanda suka karatu a secondary namu anan na haya islam na larabci sun san ummul barahin shi ake koyarwa ko yawa shine mukarrar ko abinda yake tsari na curriculum na aqida gashi nan wannan shine sharhin sa ne wannan hannuna sharhin ummul barahin na malam Sheikh Ahmad bin Isa al-Ansari to shi ainihin matanin ummul barahin din in ka bude littafin irin yadda aka yi wa iziya mun kula haka yake ko akwai hashiya ke wayan nan shine sharhin shi kuma cikin nan din shine asalin matanin to nan cikin shine ummul barahin amma duba abinda yake fadi din yace al-mashhura min aqaidihim qala yana cewa fa ma'ana la ilaha illa Allah shine la mustaghniya amma siwahu a cire wannan tanwini din saboda la annafiya lil jins fatahatta mabniya ce ba tanwini ake mata ba yawa la ilaha ai ake cewa ko ba a cewa la ilahan illa Allah yawa to duk abin da ina kuskuren dai masu bugu ne a cire tanwini in muka duba wannan littafin na ummul barahin shafi na 64 ga wanda yake da shi amma ba san idan irin wannan bugun ne wanda shine dai fi shahara duk anan ko ko kasuwa ka je shi zaka samu ina ga wannan ban san shekarun sa nawa aguna ba ya dai dade yana cewa fa ma'ana la ilaha illa Allah shafi na 64 zuwa na 5 la mustaghni an kulli ma siwahu wa muftaqiran ilayhi kullu ma adahu illa Allah ta'ala kinga nasin abin da malai ambata ko ba gare aka yi masa ba haka ya fassara la ilaha illa Allah in ka duba kuma cikin dama sharhin duka dai abu ɗaya ne yake fadi ai zinahu azzati al-abadi was-sin wat-ta'u fi zaidatani lil-mubalagha duk dai irin waɗannan bayanai wanda dama duk wanda ya karanta littafin tun daga farkon sa magana ce akan tabbatar da wujudin Allah da kuma sifofin Allah ta hanyar hankali ba ta hanyar nassi ba tun daga farkon littafin ina ga dai daga cikin ku dai akwai wanda suka karanta shi kuma an koya musu shi illa matsalar da kullum muke faɗi kalla zaka samu wanda ake koya masa wannan kuma ya zama ya fahimce shi saboda suna magana ne minan nahiyatil aqliyatil bahta zancen maganar Allah subhanahu wataala amma duba da hankali ba zancen nassin daga baya ake kawo shi dan ya karfafi maganar amma asalin abinda aka faɗi dangane da Allah din dangane akan hankali aka gina shi wanda ya san littafin ya fara da sha'i ilm anna al-hukm al-aqliyya yanhasiru fi thalathati aqsami al-wujub wal-istihalatu wal-jawaz fal-wajib ma la yutasawwaru fi al-aqli adamuhu zan karanta muku inji ko akwai masu ganewa yace fal-wajib ma la yutasawwaru fi al-aqli adamuhu والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده والجائز ما يصح في العقل وجوده وعدمه ويجب على كل مكلف شرعا أن يعرف ما يجب في حق مولانا عز وجل وما يستحيل وما يجوز وكذا يجب عليه أن يعرف مثل ذلك في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام فمما يجب لمولانا عز وجل 20 صفة وهي الوجود والقدم والبقاء ومخالفته تعالى للحوادث وقيامه تعالى بنفسه أي لا يفتقر إلى محل ولا مخصص والوحدانية أي لا ثاني له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله فسر الوحدانية دقنم ما سفسر توحيدي da turanci suke cewa unity of Allah ko kuma su ce abin haka yayi ma'anar da unity wanda unity abin da suke nufi adamul inqisami cewa la qasima lahu fi zatihi cewa shi kadai ne baya it's indivisible shine abin da su suke nufi a asalin kalmar to kuma mu sai aka zo aka fassara cewa unity asalin tauhidi ba magana unity bane tauhidi ma'anarsa bautawa Allah shi kadai shine ma'anar tauhidi shine monotheism ma fassara kenan ta hakika a turanci amma ba unity ba to duk daga wannan kasancewar daga inda aka samu asalin larabcin haka aka sa shi yasa masu fassara ma suka fadi irin wancan abu to magana dai tana da yawa ya fadi waɗannan sifofi guda 20 ya fadi waljai ina ne na tsaya bayan ya fadi waɗantan yawa yace wala fi af'alihi fa hadhihi sittu sifati الأولى نفسية وهي الوجود والخمسة بعدها سلبية ثم يجب له تعالى سبع صفات تسمى صفات المعاني وهي القدرة والإرادة المتعلقان بجميع الممكنات والعلم المتعلق بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات والحياة وهي لا تتعلق بشيء السمع والبصر المتعلقان بجميع الموجودات والكلام الذي ليس بحرف ولا صوت دول أنه أول تكسن سبع أبن لأك سامو القرآن ده حديثا من ذن الله صلى الله عليه وسلم ويتعلق بجميع ما يتعلق به العلم من المتعلقات ثم سبع صفات تسمى صفات معنوية وهي ملازمة للسبع الأولى وهي كونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما ومما يستهيل في حقه تعالى 20 صفة سنجلوس مستهيلات سما بدا 20 ونزي سمستا ديا كو انشي تام مكي امباندشي اسكندري كو wani tam daya biyu za a yi a iya wannan abin za a faɗa wannan inda kuka ji na karanta wani ma ba a ƙarewa ina jin dai akwai wanda suka karanta a nan ko kuma sai ka samu mutum ya gama din bai fahimci shi asalin da a ce mai koyarwar ya fahimci mazhabar ash'ariyya ita kanta yanzu ni ba wannan abin ya karanta ba wanda zai iya kokari shine wanda ya karanta littafin a zaure gun waɗanda suka iya shi ma in an yi sa'a an samu malamin da ya iya to in yana koyar da dalibai shi ma aji ya zama cewa ya fahimci abun sai ya dora shi akan mizanin ya fahimtar da su yadda su a sha'irin suke nufi sannan kuma sai ya zo yace amma fa a hakikanin gaskiya ga yadda abu yake yana yi yana bada amsa akan yadda abubuwan suke daidai da Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma galibi kasancewar takhassusi ma'ana samun mutum ya zama cewa wannan fagen shi kadai ya karanta ba safai akan same shi ya ginu akan tsarkin Qur'ani da Sunna ba sai kaga an samu matsaloli kuma mutane mutum ya ginu akan ya karanta wannan din ba zai ji dadin a soke abun ba ko haka wasu ba sa jin dadi a ce wannan din ba daidai bane ba sha'awa ake ai su kan ba a matsayin sanin abin sha'awa amma kokari ne na a gyara wa mutane mafahim masu kyau na abin da ya shafi tauhidi tauhidi shine asalin addini in aka gina addinin akan tauhidin da ba daidai ba kaga an samu matsala to kun ga dai gashi abin da ya ambata duk malamin ash'ariyya an ka tambaye shi kuma meye ma'anar ila in kowace galibin su wasu a yanzu suna jin waɗannan maganganun sukan canza amma in dai zaka bi littattafan abin da suke faɗi me ake nufi da al-ilahu to wannan abin zai kawo maka al-ilahu shine wanda baya bukatar komai a gun kowa kuma kowa da komai suke bukata a gunsa wannan kuma ni da ku duk mun yadda cewa ma'anar me ma'anar rububiyya ce ko ma'ana ce ta rububiyya ba ta ilahiyya to shine mu ci gaba da littafin sai ce wa hadha yuqirru bihi abu jahl ai wannan ilimin cewa al-ilahu ko kuma Allah mustaghnin ne amma siwahu cewa shi mawadaci ne baya bukatar duk abin da ba shi ba kuma duk abin da ba shi din ba yana bukata gare shi wannan ilimin yuqirru bihi abu jahl abu jahl da ya mutu a matsayin me musulmi kafiri haka ya mutu bai imani da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kuma ya mutu yana bautar Lata da Uzza to amma shi din ya yarda da wannan zancen ya yarda da cewa Allah baya bukatar komai baya ci baya sha kuma kowa yana bukata gun Allah shi yasa in sun shiga bala'i suka roki Allah in suna cikin natsuwa sai su roki gumakansu Lata da Uzza ko saboda sun yarda da Allah mahalicci shine sama da Lata da Uzza bal suna kama kafa da Lata da Uzza ne dan su kai su gun Allah ba saboda Lata da Uzzan suna matsayin Allah hakikatan suna da ikon halitta da samarwa da gudanarwa da kashewa da sauran abubuwa na sifatu rububiyya ba wa yuqirru bihi Abu Lahab haka nan Abu Lahab Abu Lahab shi ma ya yarda da wannan rububiyya annahu la ahada yastaghni amma siwahu babu wanda yake wadatuwa daga wani ba shi ba illa Allah sai Allah huwa al-mutawahhid bil istighna'i kuma shi kadai ne mawadacin nan shi kadai yayi tafarrudi da wannan sifa ta cewa ya wadata daga komai yanzu ai duk abin da ka sani kai a matsayinka na dan adam baka san wani abu da zaka ce masa baya bukatar komai ba ko baka san wani mutum ba wanda baya bukatar komai bal a cikin mutane wanda ya fi sanin kimar komai to ya ma fi kowa bukatar komai haka ne zancen yawo mai kuɗi ya fi kowa son kuɗi wanda ba shi da kuɗi yana son bukatunsa amma ba irin son mai kuɗi ba mai kuɗin yana son kuɗin ya ainiha wanda ba shi da kuɗi galibi dan bukatunsa yake so shi ko nan yana son shi kansa ya tara din kada wani ya zo ya wuce shi in ana lissafi a Forbes magazine ya dawo baya dan wannan ma yana bukata haka ne ko ba haka nan kuma ba za ka samu mutum yana da mulki kuma a ce baya bukatar karin sarauta karin iko ba shi ma ba za ka samu ba kullun yana bukata kuma sannan yana bukatar masu taimaka masa haka ne ko ba ikon da mulkin ba zai cika ba sai da mataimaka amma shi kadai dinsa da zai taho ba za a ga kima ba haka ne ko ba haka ba wannan duka sifa ce ta me ta dan adamtaka wanda bai isa komai ba Allah shine mawadaci da baya bukatar komai a gun kowa baya bukatar kuma komai a gun komai Allah kyauta to sai yake cewa har yanzu wa huwal mutawahhidu fi istiqari kulli shay'in ilayhi shi kadai ne wanda komai yake bukatar komai a wurinsa in ba Allah ba kowa babu mai rayuwa to kuma babu wani lokaci da aka yi ba Allah ne Allah yana nan tun mu ba mu san kanmu ba shi ne ya samar da mu kuma rayuwar mu a nan duniya za ta kare sai a koma wani halin kuma daban shi kuma yana nan da'iman wa abadan baya karewa laysa li awwaliyatihi ibtida'un wala li akhiriyatihi inqida'un haka Allah yake kamar da mai risala yake ko awwaliyarsa ba ta da farko ma'ana abinda zaka ce yausha Allah ya faru to ba farko kuma karewa komai ya kare komai ya mutu kullu shay'in halikun illa wajha haka za a tafi a bar shi kuma wani sirri ne da mu ba dama mu san ilimin sa wannan abu yafi karfin hankalin mu duk kwakwar mutum ba zai gano wannan ilimin awwaliyar Allah da akhiriyar Allah saboda ilimin da kake da shi da kwakwalwar da kake da ita tana da limit na abin da za ta iya sani ilimin da ya shafi zatin Allah da siffarsa da abubuwan da suka shafe shi kadai babu mai iya daukar wannan ilimin an bambanta don haka ba wani abu ne da za a ce an fi karfin kwakwalwar mutum don haka addinin ya takura mutane ba komai za a iya sani ba ai da ma dan a nuna maka kai mabukacin ne yawa a ilimin kana da bukata ilimin dangane da Allah kana bukatar a gaya maka to amma akwai abin da kwakwalwarka ma ba za ta iya dauka ba shi yasa mai risala din dai ku kawai da shi littafin risala ne yana da muhimmanci kwarai yace wala yablughukum hasifatihi alwasifuna masu siffanta Allah ba za su kai ga hakikanin ruwan hakikanin siffarsa ba duk abin da sai dai su faɗa gurgudun iya abin da yazo daga gare shi na labarai a Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ilimin Allah wallahi na cikin ilimin tauhidi ilimi ne mai dadi in mutum ya san shi in mutum kuma ya san shi ta hanya mai tsarki amma in ka san shi ta irin waɗannan hanyoyin rikici da zaurance to zaka sai bata an mun taba zancan anan shi yasa zaka ji suna cewa mene wai shi ilimin tauhidin an yi zurfi bata ake har za ga wani mutum ya zautu ya haukace a gari sai a ce wai ai wani hali ya shiga na ilimin tauhidi a wannan ba haka ba wannan zuwa yayi gun wasu suka sa shi a dariƙa suka sa shi a kalwa ya zautu ya tabu yawa amma in dai abin nan ilimin tauhidi ne na Qur'ani da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fahimtar sahabbai wallahi ba bata insha Allah ba bata Allah ya kyauta وهو المتوحد في افتقار كل شيء إليه جل وعلا هذه يقر بها مشرك العرب مشرك العرب دكسن يدد وننزل ويقر بها كل من ليس بملحد دوان دبا ايسس با تويا يدد وننزل مانا دم تومن دا اي مصان ايسس تو اندبا سيدد اكوي ما الله با اندي متن يدد اكوي الله تويا يدد شوى الله جيني مهلكي ko me yake bautawa ko me yake bautawa ai kun san masu bautar gumaka na sha ba mu labari ne hatta masu bautawa gumaka a India suke bautawa komai da komai su kansu sun yadda da ubangiji babba wanda ya halitta sannan kuma waɗannan rumuz ne wai alamomi ne da suke nuna cikarsa da kamalarsa da girmansa daga sun yi wani abun mamaki ko wani abun mamaki ya bayyana a hannunsu to sai a ɗauka Allah ne ya shigo cikinsu da haka sai a bauta musu don za su ɗauki mutum su kai shi gun Allah wanda ya halitta duk mai bautar gunki tunaninsa kenan kaga ashe abin da Malam Muhammad bin Abdulwahab yake faɗawa mutane a cikin littafansa cewa maganar imani da rububiyya ita kadai cewa Allah ne mahalicci bai wadatar ga shiga aljanna ba saboda mushrikan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma sun yadda da wannan amma kuma a kafirai suke haka ne ko ba haka ba to yace wa yuqirru biha kullu man laysa bi mulhidin li anna Allah wannan mulhid malan ya amfani da larabcin zamani lafazin ilhadi alittafan sunna ina nufin a Qur'ani ko hadisi ko littafin malamai magabata can in sun ce mulhidi suna nufin wanda ya karkace domin asalin alhada shine mala maili shi yasa ake kiran kabari wanda ake cusa mutum a gefen alqibla din nan ake kiransa mene lahdu saboda an karkace da mutum maimakon da aka tona babban rami a tsakiya a sashi a tsakiyar kamar da muke wannan muyi babba shine shakku ko ai babba akwai uwa akwai karama ya kuma a ciki karama yawa to su kuma wanda suke yin lahadu in akai babban sai a rarake bangon gabas sai a sa mutum haka a ciki sai a rufe sai zama nan din ba komai to kun ga an karkata da shi zuwa inda ba nan ne aka tona kabari ba to wani shi ake ce ma lahadu zaka karkata kowace iri a addini
ita ake nufi da wato ilhadi alladhina yulhiduna fi ayatina kuma da Allah mai faɗa ilhadi a ayoyin Allah shine ba su ma'ana mummuna da za a karkace da ma'anar da zai bada wata ma'ana mummuna wanda za ta zama ba ita ce Allah ke nufi ba a cikin alqur'ani haka nan kuma wuluwi da ifrati da tafriti duk waɗannan abubuwan duk a cikin layin ilhadi suke amma a zamanin yanzu an ce ilhadi galibi a larabcin zamani to ana nufin wani technical suna ne ana nufin waɗanda ba su yadda akwai Allah ba saboda yadda da ilimin zamani ce su komai suna yadda ne da kawai abin da suka gani shi ko ilimin science yana koya maka sanin abin da yake waje ne dan ka san asalin sa ka san yaya aka gina shi ko da kuma hikimar da take cikin sa da irin ilmomi da amfani dai da ake da shi da kuma irin cuta da za a iya samu ta hanyar sa wannan ilimi ne kuma mai amfani amma su masu irin wannan ilimin wasu daga cikin su sai su ce duk abin da za a faɗi dangane da gaibi gaibi shine abin da ba a gani ba za ka iya taba shi ba kamar ilimin Allah mala'iku ranar tashin alkiyama shine bature ke ce metaphysical bangaren science su kuma waɗancan abubuwan wanda masu su suka tasirantu da su da suka bi wannan bangaren ma sai suka dauka irin sa ne shine yasa suka bata to wannan ilhadin cewa babu Allah saboda ba sa ganin sa shi ake nufi da ilhadi an dai gane abin da nake nufi to muje su sai ce li anna Allah huwa al-ghaniyul a'zam domin Allah shine mawadaci mafi girma wa huwa al-qawiyyu al-quwwatul uzma kuma shine mai karfi karfin da shine mafi girman karfi وهذا من البلاء الذي مشى عليه كثير من المفسرين wannan fassarar wani zai ce to amma ko ai ta yadu shine mallan yake fada cewa da yawa daga cikin malaman tafsiri ma duk sun fada cikin wannan saboda tasirantu wasu da irin wadancan rubuce-rubuce wannan maganar da shi wannan mai ummul barahim ya fada shi mallan ya kawo ta ne anan saboda shine littafin da yafi yaduwa a hannun mutane yanzu musamman المغرب العربي ده مو نان افريكا ومن شي wannan malam Muhammad ibn Yusuf As-Sanusi nisba ne zuwa ga wata kabila a Morocco amma kuma ya rayu ne a Libya har sarkin Libya wanda ya fama da Italiya kafin lokacin da suka yi musu mulkin mallaka kun san Libya Italiya ne tai musu mulkin mallaka ba irin mu Ingila ba to sarkin su Idris ina ji akar makalla haka ne ko lokacin da mallam yana karatu a kasar lokacin yana mulki kusan mallam ba karamin shekaru ne shi ba kuna ganin sa shekarar da ya dawo Nigeria ya gama digirin sa a musulunci shine 1965 suwa suke dare a lokacin ya gama ya dawo ne ba wai shekarar ya tafi ba shekarar da ya gama ya dawo mu a shekarar muka zo duniya Allah kyau. To a lokacin yana a lokacin wannan sarki Idris As-Sanusi shi ma haka ake ce masa saboda akwai founder na at-tariqa Sanusiya shi ma ba wai wannan mai wannan littafin bane amma akwai wani malamin da shine ya kafa Muhammad ibn Ali As-Sanusi akwai ana ce mata at-tariqa Sanusiya tariqa ce irin dai haka da ake samun tsariƙun tasawufi na sufai yadda ake cewa tijaniya to akwai sanusiya duk wanda ake ce ma wannan sunan kuma sanusi duk daga can ne aka samu yawwa a sunan kabilar sa ne wasu suna cewa sunus wasu suna cewa sanus yawwa shi yasa mu ma ana cewa sunusi ana cewa sanusi duka ba matsala bane to sai ce wa hadha min al bala'i alladhi masha ala kathirin min al mufassirin wannan yana daga cikin bala'in da malaman tafsiri suka tafi kansa ko ya bi ta kan malaman tafsiri da yawa basu tanabbuhi zuwa gare shi ba wa kathirun min shurahi alhadisi da yawa kuma daga cikin masu sharhin hadisi hatta asbahu yufassiruna aluluhiyyata birububiyya har suka wayi gari suna fassara uluhiyya da rububiyya in an ce me ilahu sai su ce sai su bada ma'anar mai ma'anar rabbu shine la khaliqa wala raziqa ko sannan sai a ce wala ma'buda yace hadafa inhirafun kabiru wannan sakamakon wannan inhirafi wato karkacewa kabirun babba ta samu sakamakon wannan abu Allah kiyaye sai ce qala malam yace gaba yake cewa al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah tunan ya dan ratse ne dan yi mana bayani da tambihi akan wannan abin da ya shafi mazhabar ash'ariyya kuma ina jin dai mun sha magana akan mazhabar da asalinta da sauransu ba sai mun sake tsayawa akai ba in wani lokaci mun ƙara faɗaɗawa mun shiga cikin waɗannan abubuwan ta yayin da za a gane su sosai la'alla ma iya dawowa wata ran da istilahin littattafan ma har a karanta yadda za a fahimce su duk da dai a karatu irin wannan am na kowa da kowa ba na iya ɗaliban ilimi ba wannan din bai cika amfani ba to zurfafa cikin irin waɗannan al'amura din na wato ilmul kalam wanda a dora mutane akan abin da yake dalilin sa kusa yake za su fahimce shi su yi aiki duk abin da ba aiki za a yi da shi ba wahala ce ka dora mutum sanin irin waɗannan al'amura amma da karatu muke na ɗaliban ilimi su kadai to wannan akwai buƙatar koda domin buɗe da ilimin kuma da samun damar yin raddi ga irin waɗannan usul din da suka karkace akwai buƙatar a koyar da su to mu koma kan littafin fadlul islam malai na cewa qala malamu abdul wahab yana cewa al islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ma'anar islam shine ka shaida babu abin da ya cancanta a bauta masa sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma cewa muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah yace wa hadha tafsirun lil islami bi ruknihi al awwal wannan fassara ce ta al islam da rukuninsa na farko rukuninsa na farko wa anna muhammad ma'ana nan abin da ke nufi shahadatu an la ilaha illallah mun gama magana ta yanzu zamu je fassarar shahadatu anna muhammadan rasulullah shine rukuni na biyu yace wa anna muhammadan rasulullah yani an tashhada wajibi ne kai musulmi ka shaida i'tiqadan a kudurce wa tantiqa kuma kai furuci wa tu'lima ghayraka kuma ka sanar da waninka bi anna domin ma akwai mun san ban manta ba ma'anar shahada ko ka sani a zuci ka faɗa da bakinka ka sanar da wani wani shine shahada eh duk wanda bai wannan ba to bai shahada ba yau shahada dole sai an samu wannan bi anna cewa muhammadan annabi muhammadu alladhi huwa ibn abdullah wanda shine dan abdullah al-hashimi daga zuriyar banu hashim al-qurashi kabilar quraishawa me yasa da ya faɗi wannan dan kada ka dauko wani muhammadun ya zama a zuciyarka lokacin da kace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ya zama cewa kai muhammad ibnu wani abu kake nufi ba ibnu abdullah ba hashimi ba ba qurashi ba in ka kudurci wannan a zuciyarka to babu imani fa ba musulunci wannan yana komo da mu wani zance da muka yi kwanaki mun sani ko mun yi shi anan ko dake yau na yi tambihin sa a wani darasin daban akwai wani video da ya rika yawo kwanakin Kirsimeti na wani mutum ko dan Pakistan ne wani dan Shi'a yana magana akan muhimmancin zaman lafiya da kuma kokarin sukan a mabiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa zafin kai ne da tsananin ra'ayin addini zai sa a yi ta koran mutane daga rahama yana cewa ai waye ya ce maka yahudawa da kiristoci ba za su shiga aljanna ba wasu suna tsammanin wai aljanna ta iya musulmi ce kun taɓa ji wannan sai kwanan nan bai daɗe ba ana ta yaɗa shi musamman tsakanin manyan mutane akwai wasu hannaye suna nan sun samu email addresses na manyan mutane da 'ya'yansu suna tura musu abubuwa na shubuhohi a 'yan waɗannan watannin shi yasa yake da muhimmanci duk wanda yake da aboki irin waɗannan ya riƙa jansa a jiki yana bashi wani information ɗin daban mai amfani tura masa darussa tura masa abubuwan da za su ilmantar da shi a ɗora su anya in ba haka ba abinda suke hali nan gaba a waye gari da manyan mutane masu siyasa da masu sarauta da masu kudi sai a waye gari kaji ƴaƴan su sun zo sun zama wani abu daban ta hanyar wannan information da ake so tunda yanzu kowa na iya samun information ba kowa zai san me ka samu ba ko ba haka bane mun riga mun zama yanzu mu a wata irin duniya so closed haka ga ta ana cewa open amma is closed zaka ga mutum a cikin duhun kai yake in baya tare da wayayyu saboda kowa group din su da shi da abokansa ne iya ilimin da yake samu ta hanyar wannan gurin ne zaka iya abin da ake tattauna anan iya shi ya sani in bai je wani wurin ba bai san komai ba to ana amfani da wannan abun kwanan nan ana yada irin waɗannan saboda a zagonye musulunci yawa yana cewa ai gashi Allah ya faɗa a Qur'ani innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun ta ya zaka da wannan ayat idan bai yahuda yace shi ma aljanna za shi kirista ma yace shi ma aljanna za shi sai kawo maka wannan ayat a matsayin ka na musulmi a zamanin yanzu Allah ya zaka bashi amsa kirista ne yace shi ya karanta qur'anin naku gashi nan an ce nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahu ajruhu dan haka shi ma kuma dan aljanna in baka zuwa darasin aqida ya zaka yi wannan da wannan ayar ya zaka bata fassara ko in tambaye ku ya amsa ta take me za a ce in aka saka a kwana kan irin wannan kisa kullum muke cewa ayi karatun aqidan nan a budada a san abubuwa wannan society da muke ciki yanzu da irin ci gaban da aka samu ta hanyar wannan infijarin na ma'lumat kowa ya san ko abubuwa da yawa da wani abun bai kamata a fade shi a wani gun ba sai kaga wani har ya zo wani kauyen wanda dada ne ba komai zai je ko ina ba sai gurgurdan irin ilimin da ake yi gurgurdan malaman da suke wurin gurgurdan irin ilimin da za ku samu amma yanzu kana shiga chap da wayarka komai sai ka ganshi malamai suna ba da amsa akan wannan cewa asali an saukar da ita Ibn Kathir yana cewa an saukar da wannan ayar amsa ga mutanen Salmanul Farisi mutanen Salmanul Farisi da ya musulunta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka rika jin ayoyi annabi sallallahu alaihi wasallam yana fadin cewa yahudawa sun kafirta kristoci sun yi kaza su ma sun aikata kafirci suka ce to su yanzu a wanne suke su da suka riga suka mutu mana waɗanda suka gabace su sun mutu su da suke da rai yanzu a wanne suke su ma ana nufin kenan sun lalace lamarinsu wuta za su sai Allah ya saukar da wannan a gaya musu ana magana ne akan waɗanda suka yi imani innal ladina amanu ana nufin muminai da suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal ladina hadu sune waɗanda suka yi imani da annabi Musa suka mutu akan addinin sa kafin zuwan annabi Isa wan nasara waɗanda suka yi imani da annabi Isa suka mutu kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an bin ji abin to duk cikin su haka nan sabi'awa su ma waɗanda suka tsaya akan addinin guntun addinin annabi Ibrahim na tauhidi kafin ya zo ya gurbace suka mutu akan wannan sun yi aikin kirki to su ake nufi da falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun an fahimci wannan abun yawa in ba haka ba kun ga wannan ayar a cikin me zaka sanya ta in kana zancen yadda Allah madauki ga mana huwa alladhi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat wannan ayar awanne zaka sanya ta a muhkamat ko a mutashabihat a mutashabihat saboda ga wani ya kafa hujja da ita akan abin da yake barna ne to in aka samu mutashabihat wacce amsa ake bayarwa a fita daga mutashabihat shine a fassara su da muhkamat sai ka zo ka kalli meye hukuncin yahudu a musulunci a ayoyi kurukuru da hadisai kurukuru meye hukuncin su kafirai ne hukuncin nasara ba gashi nan ba sai alqur'ani kuru Allah mai ya faɗa laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam wa qala almasih ya bani isra'ila abudu allaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama allahu alayhi aljannata wa ma'awahu anna wa ma lizzalimina min ansar wannan kunga muhkama ce akan duk wanda bai bautawa Allah ba ina zashi wuta zashi laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha ma su trinity wadanda suka ce Allah dayan abubuwa uku ne su ma Allah ya kira su me laqad kafara sun kafirta haka qur'ani ya kafirta su baka bukatar wani abu kuma duk wanda ya mutu akan kafirci ina zashi wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummati yahudiyyun ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بي الا دخل النار الا دخل النار والا كان من اصحاب النار او روايه باب وني ده زي جي دangane da ni yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana yana cikin wannan zamanin an aiko Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo sannan ya mutu bai imani da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace illa kana min ahlin nar sai ya zama dan wuta wannan mukam ne ko ko mutashabihi ne muhkam to kullum in ka samu rikici ka koma gunwa gun muhkamat ayoyin da ba su da wata fassara sai guda daya to anan ne zaka samu kaucewa wannan malam ibnu jamia a cikin aljawabus sahih liman baddala dinal masih da yazo kan maganar da kristoci suka yi akan wannan ayar ina fadin wannan ne saboda muna bukatar sa a zamani tunda gashi irin abubuwan da ake yadawa mutane kiristoci suka yi magana suke kafa hujja da wannan aya akan cewa to ya ku musulmi kun ce mana yan wuta kun ce mana kafirai to ga qur'aninku ya ce mana za mu shiga aljanna za mu samu sakamako sai suka kawo wannan aya shine ibnu jamia kafin ya kawo amsa ga wannan ya kawo amsoshi bangare biyu yace na farko yace to ai ku kirista wannan ayar ba za ta yi muku amfani ba saboda me Ibn Taymiyya yake cewa domin ku a wurinku Yahudawa kafirai ne Yahudawa mene kafirai ne suna kan addinin Annabi Musa da Annabi Isa yazo sai suka ki imani da shi a wurinku duk wanda bai yarda da Annabi Isa ba mai hukuncin sa kafiri ne to Yahudawa ba su yarda da Annabi Isa ba don haka ba za ku yi amfani da wannan ayar yau ku musuluntar da su a addininku ba inji Ibn Taymiyya domin ku ba za ku karbe su a matsayin musulmi ba shi ita kuma wannan ayar ta dauke ku ne gaba daya a fahimtar ku ta dora ku da ku Yahudawa da musulmi da Yahudawa da Kirista da Sabi'awa ba dama ka cire Yahuda in kun ce Yahudawa kafirai ne to ku aje mana ayar dama ba za ta yi amfani da a gurinku ba an fahimci wannan kuma wannan hanya ce ta takurawa yadda ba inda za su je na biyu sai yace Allah madauki ya faɗa mana a cikin alqur'ani ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minai umarni qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq daga ina minal ladina utul kitaba wannan nafsi ne kurukuru cewa min alladhina utul kitaba ashe alladhina utul kitaba la yadinuna dinal haqq ko ba haka bane wannan aya ce kurukuru mu kama da ta bada amsa ga waccan da haka ba za a amfani da wannan innal ladhina amanu wal ladhina hadu wa sabi da kaza da kaza ace bai hude zai zama dan aljanna kirista ma zai zama dan aljanna ko bai yarda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma sannan Allah mai ya fada wa man yabtaghi ghayra alislam dinan mene falan yuqbal min wa huwa fil akhirati min al khasir nan mai bin jami'a ce to in kun isa bai hude yau ya ce addinin sa sunan sa islam tunda in dai za ku fadu wancan to wannan ayar ma ku dauke ta tunda Allah ya ce wa man yaftaji in kun ce ma'anar islam shine wanda ya rayu yayi musulunci irin zamanin annabi Musa yayi musulunci irin na zamanin annabi Isa to ku fadi wannan cewa yanzu a zamanin yanzu sunan addinin ku islam ko ba su iya ba ko yanzu akwai yahudin da zai ce sunan addinin sa islam mu ne muke fadar cewa su yahudawa yayin da suke kan addinin annabi Musa to musulmai ne haka nan mabiya annabi Isa yayin da suke kan addinin sa kafin zuwan manzon Allah sun su ne mai musulmi shi yasa in kana karanta tarihi zamanin annabi Musa Fir'auna wayaka annabi Musa ya yaki annabi Musa ya yaki banu Isra'ila a zamanin Fir'auna suwaye musulmi annabi Musa da banu Isra'ila don haka banu Isra'ila sune musulmi a wancan zamani haka nan zamanin annabi Isa banu Isra'ila da suka yarda da annabi Isa sune musulmi to amma daga zuwan Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai yarda da shi ba sunansa kafiri kuma in ya mutu a haka wuta zashi wani shine gaskiyar zance kuma na ƙarshe an bin shi daka babu wata kofa da wani zai kulmado ya ce wai tolerance a zamanin yanzu don abin da suke dora wannan abin kenan sai duk wanda zasu kawo muku ayoyin nan su ce wani kafiri kafiri to Allah ne fa fadalla kar kafara nan ba wani malami ne ya fada ba a zamanin sai ce wai intolerance ake yawo ana koyawa mutane jama'a ku yi hankali a zamanin yanzu da abubuwan da ke karantawa internet da video da ake yada wa mutane a kula sosai kuma ku zama kullun kuna tambaya akan sabon abin da ku gani kar ku yarda da shi sai kun bincika Allah ya kyauta muje sai ce wa anna aha yace bi anna muhammadan alladhi huwa ibnu abdullah al-hashimi al-qurashi huwa rasulullah haqqan alayhi salatu wassalam shine haqiqani babu tantama shine manzon Allah sallallahu alayhi wasallam wa anna ma jaa bihi min ar-risalati haqqun kuma abin da yazo da shi na sako daga Allah gaskiya ne wa anna ma qalahu sidqun kuma duk abin da ya faɗa shi ma gaskiya ne wa annahu ma jaa bihi wajibul qabuli kuma abin da yazo da shi wajibi a karba ba ka da zabi duk dama ibtila'i ne Allah ya mana jarrabawa ne da ya do ya aiko mana annabawa da ya sanya waɗannan ayoyi a gwada a ga wane ne zai imani an Allah madaukaki yana da aljanna aljannan nan tasa ce ba sai ake da kuɗi ba yana da wuta ita ma wurin azaba ce ya aiko manzo ya ce wanda ya imani da manzon nan zai shiga aljanna wanda ya ki imani da shi zai shiga wuta wutan nan da aljannan ta waye ta Allah yana da iko ya shigar da wanda ya ga dama inda ya ga dama gurgurdan aikinsa haka ne ko ba haka ba da haka ba magana ce ta cewa an dora maka wani addini an kakaba maka shi tilas ba tilas ne in kana son rahama wanda ku ba son rahamar Allah so yake Allah din ya kona shi inda ya yarda Allah ne halice shi to ya je abin da ya ga dama wani ya tuna mu abin da ke faɗa da irin abin da ake yadawa shi ma zamanin yanzu wasu mutane suna cewa ai zamani ne na freedom of religion da haka kowa a bashi dama ya yi addinin da ya ga dama musulmi ba ku da ikon da za ku ce wa bayahude kafiri ko wanda ya bar musulunci ku ce masa ya yi ridda ku kyale kowa is free wai ai Allah ya ce qulil haqqu wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur kaji da Allah a kafa hujja da wannan cewa ai an baka izini duk abin da kaga dama kai kaga wannan shi ma ruguza addini ne to shi ma wannan yana cikin abin da wasu suke yawo da shi yanzu ba sa san ma a dangana su zuwa ga addini ina magana ne fa a ƴaƴan musulmi yau ba maganar abin da mun fa yana da girman halin da ake ciki a ƴaƴan musulmi ne ake samun wannan akwai wasu cycles da ake tattauna irin wannan abun in ka shiga Facebook da ina ne da ina ana nan ana ta irin wannan tattaunawa in baka da ilimi kar ka shiga wannan wuri wuri ne na shubuhohi sai kana da karfin aqida kuma da sanin qur'ani da sanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana nan ana turo samari ana koya musu aqidu miyagu musamman nan arewacin Najeriya duka saboda a raba mu da addinin musulunci Allah ya kyauta a rika tuna waɗannan abubuwan kuma duk inda wani abu yazo a rika bincike a kai yace wa hadha ma'ana shahadati wannan ita ce ma'anar shahada bi annahu alayhi salatu wassalam rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ana wannan shine ma'anar imanin ka da cewa muhammadu rasulullah ne in ka ƙaryata shi a wani abu daya to ka rusa shahadatu an la ilaha illallah ka rusa shahadatu anna muhammadur rasulullah rukuni ne guda biyu dole su tafi tare ka yarda da Allah shi kadai za a bautawa ka yarda da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne in ka ƙaryata ta farko ta biyu ta bace in ka ƙaryata ta biyu ta farko ta bace kuma kowace da sharuɗanta la ilaha da la ilaha illallah da sharuɗanta la shahadatu anna muhammadur rasulullah ita ma da sharuɗanta kana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuskure yayi ƙarya wannan abun ba daidai bane wannan addinin akwai kokonto to shikenan ka rusa duk la ilaha illallah ka fita daga addinin musulunci Allah ya sauke. sai wa fassara ha ba'du ahli al-ilmi bi qawlihi wasu malamai sun fassara wannan kalma ta shahadatu anna muhammadan rasulullah wato ma'ana shahadatu bi anna muhammadan rasulullah da cewa ta'atuhu fi ma amara wala ai dukun haddace ta ko ku karasa ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara wa ijtinabu ma naha anhu wa zajara wa an la yu'bada Allah illa bima shara wannan wasu malamai suka ce wannan ita ce ma'anar shahadatu anna muhammadan rasulullah ta'atuhu fi ma amara ai da'a a gare shi cikin umarnin sa in yace abu kaza a aikata to aje ayi shi da'a sa mutlaqa ce da'ar wani wanda ba shi ba shine ake dubawa in tayi daidai da maganar manzon Allah san to a dauka tayi magana tayi daidai da maganar Allah a dauka in ba tayi daidai ba a aje amma in dai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni to umarnin sa baya sabawa na Allah don haka kar kai bincike je ka aikata abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ka an fahimci wannan wa tasdiquhu fi ma akhbara a gaskata labarin sa in dai ya tabbata cewa ya ce abu kaza fari ne to kar a same ka cikin masu cewa baki ne ya yi magana akan abubuwa abun aqida abin da ya shafi mu'amala abin da ya shafi sutura da kaya da sauransu duka abin da ya faɗa shine daidai kar a ƙaryata shi wajtinabu ma naha anhu a nisanci a guji a ƙauracewa abin da ya hani anhu a kansa waza jara kuma ya tsawa a kai wa an la yu'bada Allahu kuma kar a bauta wa Allah illa bima shara'a sai da abin da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana kar ka girgiro wani sabon abu in dai ka yarda da shi manzo ne shi aka aiko ya koya maka sallah ya koya maka tsarki to duk sallar ka ta zama irin tasa kar ka ce akwai wani malamin da ya fi shi iyawa ya zo bayan sa ya fi shi iyawa don haka kai hanyar sa zaka bi ba zaka bi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba duk wannan yana cikin in mutun ya kudurce shi ya samu matsala a tauhidin sa a shahadarsa ta ashhadu anna muhammadan rasulullah to ina ga mutsaya anan saboda lokaci sai fa hadha tafsirun sahihun lil muqtada li shahadati bi annahu alayhi salatu wasalam rasulullah haqqan wannan shine tafsiri ingantacce na abinda wannan shahada take hukuntawa shahadar anna muhammadan rasulullah to sai ce wa hadha huwa ar-rukn al-awwal wannan shine rukuni na farko wato abinda ya shafi shahadatu an la ilaha illallah to wannan mutsaya dan dai nan gaba zamu zo inda yake hadha huwa ar-rukn al-awwal wa hadha shay'un i'tiqadiyyun ya'taqiduhu al-mar'u wa lahu atharun fil ibadati adh-dhahir Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace ya kara mana ilimi da fahimta Allah tabbatar da mu a hanyar musulunci na haqiqa musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وزجر دد معنى ديش معنى ديش أنا تقديم مفعول أبنى جار ومجرور أولا يا قبات جار ومجرور أكن شيء في إليه wani rubutun kuma na malam Muhammad bin Abdul Wahab wajtinabu ma naha anhu wa zajar duk dai ma'anar lafazin bai bata ma'anar ba wannan yana cewa mana akwai sakon da ake yadawa a social media ana cewa idan mutum ya zo dangwala ƙuri'a a lokacin zaɓe ya faɗi hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu ina ingancin faɗin haka don an dangana faɗin haka ga sahabi ai wanda ya aiko ma shi zaka tambaya shi ka ce ba wannan ina ka samu wannan da Allah ya turo ma asar din da littafin da aka rubuta haka kuma na gan shi dazu wani yana sa a wasu abu ana ta yada to wasu abubuwa ne mutane da Allah ayi kyakkyawan amfani da harkar social media din nan waɗannan abubuwa ina gaya maka ma tukunna shawara ai na taɓa gaya mana wannan cewa duk wani abu da wani ya turo kana ganin ana cewa turawa mutum goma ko turawa kowa da kowa kawai ka aje shi alama ce ta cewa wannan abin da ma ba shi da inganci shi yasa ake so ka tura din idan mutum ne mai hankali yana so ka amfana zai san ka ka san shi ko da forwarding yayi yanzu ana ganewa cewa a gashi abu kaza forwarding aka sai ka tambaye shi waye turo maka kuma me ingancin wannan daka da duk wanda yaji wannan na karshe ya dakile shi a gunsa kada ya tura kowa ko irin an ce wai in baka yi tura ba talauci zai same ka ko zaka samu wani bala'i wannan duk ƙarya ne a daina yadda da irin wannan wato mun shiga cikin wani hali ne na musiba yanzu irin wannan abin da muke shiga kowa ka kalle shi yanzu da waya a hannunsa kowa a kowane lokaci matso waya dauko duba nan zikiri yayi rauni karatun qur'ani yayi rauni muna mun shiga matsala fa abubuwan da wannan abin ya dauke mana wallahi ba kadan bane wanda suka iya wannan abun suna da lokacin da suke amfani da shi wari akwai wani wan Allah ce shi minti 30 kadai ya bai wannan abun a rana wannan ya bi WhatsApp din ya ga me aka turo masa ne yace ai dai ana rayuwa ba wannan abu kuma za mu iya rayuwa babu shi in ka ware kai ta harkar ka ta yau da kullum kai karatun ka kai karatun qur'ani kai nafilfilin ka ka bashi minti 30 ka san me ake shi ne dai so kake dai kaji an ce me ake a gari a minti 30 zaka bi firfirfir ka ga me muhimmanci ka karanta dogon zance ka kyale shi ka buga ka tambayi wani naga dogon zance me aka ce ne ya isa amma haka kawai ka bata lokacinka ina ga akwai bukatar mu gyara yadda muke tafi da lokutan mu a wannan zamani Allah ya kyauta mana barakallahu fikum.